الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الجاهلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الْقَانِتِينَ.
الحمد لله الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاحدين. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بايهاك أنقوى إنا إسر مكو دقيس واتا الدين المسلم شيئتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau muna 24 ga watan Shawwal, wata na 10 a jerin watannin Musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna ma Allah ta'ala godiya mai kowa mai komi wanda da izinin shi da yardar shi da ganin dama shi da kaddarawan shi ya hada mu a cikin wannan unguwa mai albarka a ƙarƙashin gayyata ta ɗaya daga cikin komandojin Musulunci, Malam Sulaiman Agaji, da Allah ya azurta shi da samun ƙaruwa, yadda kuma ya kamata cikin ƙaruwai a ƙara samun wata ƙaruwa. Bayan ya samu ƙaruwa ta ɗa, to ya kamata ‘yan unguwa su ma su samu ƙaruwa ta faɗakarwa da wa’azantarwa da nasihantarwa da fuskantarwa da wato tunatarwa da ayoyin Allah da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan unguwa ku gode ma Allah. Amfanin zama da makwabci na ƙwarai shine idan ya ji daɗi sai ya ma Allah godiya wadda kuma sai kun samu damshi. Idan makwabci makwabcin banza ne in ya ji daɗi shegantaka yake ma Allah, ko ba ku san da wannan ba. Idan kai rashin sa'ar makwabci sai Allah ya sa makwabcin ya ji daɗi ya samu ƙaruwa ta haihuwa ko ta aure, to ‘yan taka yake kira ita ce gode ‘yan iska. Sai ya kira ‘yan takai ko masu kiɗi ko ‘yan orkest, to mutum ne yake fama da irin wannan miyagun makwabta wanda shi makwabcin shi kullum fatan ake Allah da ya bar shi cikin kunci, saboda da ya ji daɗi sai an shibka iskanci cikin unguwai. Akwai unguwanni da dama wanda haka ake fama da makwabta, kana zauna lahiya kaddai Allah ya sa makwabcinka ya ji daɗi, amma in dai har wata ni'ima ta zo mashi to sai ya ma Allah girbutu, kuma girbutun sai ya shahe ka. Ko da ba ka san shaidanci sai ya kawo shi ƙoha gidanka, sai dai in bai samu ni'ima ba zai gayyato ƴan iskan gari, zai gayyato shaidanu da ifritai da aljannu da mutane da ƴan daudu da ƴan banza, duk wani ɗan tasha sai an daddabo shi daga kwana ya taho cikin unguwai, wai saboda an samu ni'ima ta aure ko saboda an samu ni'ima ta aihuwa, wai irin godiyar da ake yi ma Allah kenan. To Allah ta'ala ya tsare, Allah ya shiryar da musulmi baki daya, masu ma Allah godiyar mai Allah sa su tuba su bari. Dan haka muna addu'a da farko, Allah ya sanya albarka a cikin wannan abun haihuwa. Allah ta'ala ya albarkace shi, ya azurta wato mahaihin da mahaihiyar da koshin lahiya, kuma ya bashi ikon wato kulawa da shi a ƙarƙashin tsari na musulunci. Yan uwa musulmi, idan Allah ta'ala ya ba mutum ƙaruwa, idan mutum ya haihu a matsayin shi na musulmi, akwai ababen da ya kamata ya gudanar. Abu na farko wanda musulunci ya tsara bayan an samu haihuwa shine mustahabbi ne ayi albishir, ayi barka, ayi albishir da samun wannan karuwa. Da zaran an suntulo shi ya zo duniya sibilkakan lahiya lau, to tun daga lokacin ake fara farin ciki, a yi ta shaida ma duk wasu makusanta, duk wasu ‘yan uwa, duk wani wanda ka haɗu da shi ɗan uwa, sai ka ba shi labari cewa ka samu ƙaruwa, Allah ya baka haihuwa, ya yi maka addu’a da fatan alheri. Saboda samun ƙaruwa ni’ima ce babba daga cikin ni’imomin Allah. Allah ya ce wa in ta’uddu ni’imatallahi. Wa in ta'uddu ni'matallahi, kuma idan za ku kilga ni'imomin Allah, Allah ya ce la tuhsuha, ba ku iya lissahe su. To kaga ba azancan godiya ko? Kilgawa ma ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shidda, bakwai, ɗari, dubu, miliyan, ba ka iya lissahe su, to ina zancan iya godiya a kansu. Wani mai hikima ya ce tabaraka man shukrul wara anhu ya kasuru. Likauni a yadi judi hi laisa tuhsaru, fashakiru ha ya hataju shukuran li shukuri ha, kazalika shukuru shukuri ya hataju yushikaru, fafi kulli shukurin ni'matun ba'da ni'matin biduni tawa'in duna hashukuri ya sagaru, famarrama yaqdi haqqa wajiba shukuri ha tahammala, dimna shukuri ma huwa akbaru. Yake girman Allah ya girmama. Wani Allah ya ce man shukurul wara anhu ya kasuru, Allahn da bayin Allah ba su isa su gode mashi ba. Likauni a yadi judihi laisa tuhsaru, saboda kasantuwar ni'imomin kyaututtukan Allah ba a iya lissahe su. Fashakiruha, wanda yake godiya ga ni'imar Allah, ya hataji shukuran li shukuriha, yana buƙatar wata godiya domin godiyar godiya, kazalika shukuri shukuri, haka nan ita ma godiyar godiya, ya hataji shukaru, yana buƙatar a gode mata. Kenan in Allah ya ma ni'ima sai ka gode, to ita ma wannan godiya ni'ima ce wadda tana buƙatar wata godiya. Dan kaga da yawa in yi masu ni'ima sai ya hana su ni'imar godiya. Shesa wani cikin annabawan Allah ya ce ya Ubangiji, wai ni ya zani in gode maka, idan na yi sallah ni'ima ce daga wajenka, tana buƙatar in gode ma, idan na yi sadaka ita ma sadaka ni'ima ce daga wajenka wadda tana buƙatar in ma godiya, idan na isar da saƙonka ni'ima ce daga wajenka tana buƙatar godiya. Ya Rabbi kaifa ashkuruka, ya ce ya Ubangiji ya zan yi in gode ma, sai Allah ya mai wahayi ya ce al'ana shakartani, yanzu ne ka gode mani, ka yarda Allah ya ma ni'ima, shi ma nau'i ne na godiya. ‘Yan uwa, wani mai hikima yake cewa ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluhunna najabatul auladi, yace ni'imomin da Allah yake yi ma bayin shi ni'imomi ne masu tarin yawa, amma mahi girman su akwai haihuwar daya. Baka gani wani Allah bai bashi dan ba, wani Allah bai bashi da ba, ya ga boka, ya ga malamin tsibbo, ya ga ɗan da kale da kare, ya ga duk wani mai bige-bigen ƙasa, ya yi tabukun ƙasa, amma shiru ya ƙi samun ɗa. Don haka haihuwa ni'ima ce. Kenan a taƙaice a gulguje, abu na farko da ake son musulmi ya yi idan Allah ya bashi ni'ima ta haihuwa shine a yi ma ‘yan uwa albishir. Allahu akbar. Lokacin da aka haiho ɗan jariri, ana haiho shi shi yana cikin kuka, ko ba haka bane? Da ya wado duniya zai fara tsala ihu wayo shi wayo kan shi ya shigo cikin duniya, to su kuma sauran ƴan uwa sai su yi ta farin ciki suna jin daɗi gashi nan ya taho shi kuma yana kuka. Kisa wani mai hikima ya ce, waladatka idh waladatka ummuka bakiyan wan nasu hawlaka dhahikan masrura fa'mal li yawmin an takuna idha bakaw fi yawmi mautika dhahikan masrura. Yace mahaihiyarka ta haihe ka lokacin da ta haihu ka kana kuka, su kuma mutane a kewayen ka suna ta farin ciki suna dariya kamar dai suna maketa. Ka shigo cikin duniya cikin gidan kunci da bala'i da tsanani da jarabawa da takura, kana ihu wayo kawai yokan ka, su kuma suna dariya suna farin ciki, wallahi gana ya taho. To sai yace kamata ya kai ma karama, radda zaka barin duniya ka zamanto kana dariya suna kuka, kaga an tashi ɗan na ɗan kenan go. Tunda da zaka zo duniya ka zo kana kuka, su suna mi, su suna dariya. To ya kamata radda zaka koma, radda zaka huta daga cikin duniyan nan, a same ka kana farin ciki kana dariya su suna kuka. Amma idan aka same ka kana kuka suna kuka, to kai canka. Don haka Al-Qur'ani ya karantar da mu cewa ana son yin albishir idan aka hida. Allah ta'ala ya ce, fanadatuhul mala'ikatu
wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allahi wa sayyida wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin.
A suratu Hud Allah ya ce, wa mar'atuhu qa'ima
فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ.
مريم يَتْلُو يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ
بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا.
الله تعالى سورة آل عمران يا بعد لابارين يند ملائكو سكا البشر غا النبي زكريا ده چيوا الله تعالى زي باش ونقا يا زكريا إن فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. للي الله ينامك البشر دوان دامي سونا يحيى. هكا سورة مريم الله تعالى يتي شي دكان شيام يحيى البيام زكريا البشر دي يحيى. يا زكريا إنا نبشرك بيحيى. هكا سورة هود الله تعالى يتبطر رتي ولوكا چند الله يتور ملائكو دمونس زجي كسر النبي لوت wato da al'umma annabi Lut. Allah ta'ala ya tura mala'iku su hallakar da shi. To sun biya wajen annabi Ibrahim, sun tattauna da annabi Ibrahim a daidai lokacin matar annabi Ibrahim tana tsaye a gun. Allah ta'ala ya ce, fadhahikat fabashsharnaha bi ishaqa. Fadhahikat a fassara biyu, fassara na farko fadhahikat sai ta haila, fabashsharnaha bi ishaqa sai muka mata albishir da da ishaq, ko kuma fadhahikat sai ta yi dariya, fabashsharnaha bi ishaqa sai muka mata albishir da ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub, bayan ishaqa ma akwai yaqub. An so idan musulmi ya samu karuwa a watsa albishir, yayi albishir dangi su yi albishir, a dora fadin cewa an samu karuwa ta da. Bayan nan kuma a dora barka, yin barka ta aihuwa, wannan yana cikin abin da yake mustahabbi ne. Kenan duk musulmin da ya samu labarin cewa an yi mai aihuwa, to ya mai barka. Sannan barka aihuwa, wani kalmomi ake faɗi wajen barka haihuwa? To idan mutum ya je barka aihuwa, babu wasu kalmomi takamamman kalmomi wanda suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce dole su ake so a faɗi, babu. Amma ya tabbata cewa idan an haihuwa ana kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya mai addu'a ya roƙa mai albarka. kenan duk wata addu'a ta roƙon albarka da alkhairi da duk wata magana mai kyau ita ce barkar aihuwar da zaka yi ma dan uwanka musulmi amma an samu daga Hassan al-Basri Allah yi mai rahama Hassan al-Basri yana cikin wato a'imma wata rana yana zauna a majalisin shi sai wani aka mai aihuwa sai wani yazo ya mai barka ko da ya gaita da shi yace kai wana barkanka an haihu ma jarimi barkanka da samun jarimi sai Hassan al-Basri ran shi ya baci sai ya kalli mutumin yace waye sanar da kai cewa jarimi ne aka haihu ko jaki ne aka haihu yace ai ba haka ya kamata ba ka zo wajen yi ma dan uwanka barka kace wato barkanka da samun jarimi yace kai ka san jarimi ne yace kamata yi kamar addu'a da fatan alheri to wannan addu'a wadda Hassan al-Basri ya fadi ita ce malamai suka rubuta ta a matsayin addu'ar da ake fadi wajen barka haihuwa barakallahu laka fil mawhubi laka ku fil mauludi laka wa shakarta al-wahiba wa ruziqta birrahu wa balagha ashuddah kenan wannan barka aihuwar ita ce wadda aka samu daga Hassan al-Basri amma daga bakin ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba samu wasu kalmomi ba wanda su ne ake fadi don haka dai malamai suka ce ya halatta ka yi mai addu'a da fatan alheri ka roƙa mai albarka kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon albarka ga ƴaƴan musulmi idan aka haife su dan uwa musulmi daga cikin abin da ya kamata shine ya kamata a yi bishara da farin ciki da da in aka haihu shi babu bambanci namiji ne aka haihu mace ce aka haihu to duka za a watsa albishir da farin ciki idan aka samu wato bambanci in an haihu ma namiji zaka dora albishir da farin ciki in an haihu ma mace zaka yi huska to ka koma ga wato rayuwa irin ta jahiliya Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum
wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib
a lokacin jahiliya idan aka haihun mutum ɗaya mace shi yake kamar ya tabka wani abun kumiya sai ya fara boye boye yana nisa da jama'a kai ya shigo jama'a a nuna shi a ce wan gani aka haihu mace to shi sa Allah ta'ala ya zarge su akan wannan muguwar dabi'a ba daidai bane mutum ya nuna farin ciki da jin dadi wai ya haihu da namiji amma in mace ce sai ya nuna kai har ma yanzu kaje wasu wai matasa ana cewa ya mu ne ko su ne ana asu ne ayyaya wani kuma yake je yana ekiri ko oral wai haihuwa ce akai ekiri ne ko oral a ce a oral ce apto gaban zaki nan mace ta haihu mace an yanke tun kiyama ta sun canya nama haka zuke cewa to dan haka wannan komawa ne ga lokacin jahiliya a wajen farin ciki ga abun haihuwa so ake musulmi in ɗaya mace Allah ya bashi ko da namiji duka yi ma Allah godiya lalle ayat qur'ani ta ce laysa zakaru kal unsa kuma lalle ni'imar namiji ni'imar samun namiji tana da girman gaske ta ƙara ni'imar samun mace dalilai sun yi nuni akan haka har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa wanda ya samu haihuwa idan ɗa namiji ne ya yanka rago biyu idan mace ce ya yanka rago ɗaya kenan kaga duka waɗannan dalilan sun nuna wato namiji ba ɗaya bane da mace ko amma dai gaba ɗayan su ni'ima ne kai wani lokacin wallahi haihuwar da ya mace sai ya zamo shine wato harkon budin da Allah zai yi maka a rayuwa dalilin haihu ɗiya mace sai zama dalilin wato wani ƙashin arzikinka ne da wata ɗaukaka Allah ta'ala ya budo mata nan bambancin da ke da kai tsakanin namiji da mace shine yasa dalilai a shari'ar Allah suka tabbatar da duk mutumin da Allah ya bashi ɗiya mace ya tarbiyyantar da ita ya kula da ita ya girmama ta ya mutunta ta tabbala ga yammata aure ya sauke duk wani nauyi da ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda yake cikin sahih muslim yace man ala jariyataini hatta tablugha jaa yawmal qiyamati ana wa huwa kahatai duk wanda ya tarbiyantar da ɗan mata guda biyu har suka balaga to ranar alkiyama da ni da shi zai zo a aljanna kamar wannan yatsan manuni tare da wannan yatsan na tsakiya babu nisa tsakanin su saboda a nuna kaga ba a ce namiji ba ko in ka tarbiyantar da namiji guda biyu akwai wannan falalai babu amma ƴaƴa mata dan a nuna ma kowanne da gurin shi Allah lokacin da yake bada labarin baiwar shi da kyautar shi da ni'imar shi ta bada haihuwa waye fara ambato lillahi mulkus samawati wal ardh
lillahi mulkus samawati wal ardh
mulkin samai da kasai na Allah ne khalqan wa mulkan wa abidan duka nashi ne gaba dai bayin shi ne halittun shi ne kalkashin su suke na'am
yakhluqu ma yasha
Allah yana halittar abin da ya ga dama a cikin mahaifa huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha na'am
yahabu liman yasha inada
yana bayar da kyautar kiyamace ga wanda ya ga dama
wa yahabu liman yasha
kuma yana bayar da kyautar ƴaƴa maza ga wanda ya ga dama kaga dawa aka fara da mace ko dan a nuna cewa ba baya ba haihuwar mace yake sai Allah ya fara ambatanta yace yahabu liman yasa yasha'u inasa yana bayar da kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya ga dama shi Allah shine in Allah ya ga dama wallahi duk yanda ranka zai bacewa sai ta baka daya mace ka haihu a ce mace ce ka ƙara a ce ita ce ka ƙara ita ce ka ƙara ita ce ka ƙara ita ce ka ƙara ita ce sai ka haihu mace 15 kana ta bakin rai Allah ya ta baka kuma ba yanda zaka yi ba kamar gunguni ba kamar zanga zanga ba kamar tawaye ba ka kai shi ƙara ko ina haka ya ga dama to kuma wannan babban ni'ima ce wallahi zaka gane cewa Allah ya baka daya ko da ni'ima ce sai ka kalli wanda Allah ya hana ma ka ga haɗuka tashin da yake kawai ba dubarar ka bace akwai mutanen da sai Allah ya ba mutum kuɗi ya zama mai arziki amma ya hana shi haihuwa abu na gaba daga cikin abubuwan da ake so ka in yawaita bayani kan wannan lokutan abubuwan da ake so a yi ma yaro idan aka haife shi bayan albishir da barka aihuwa game da haihuwar shi to ana son a yi kiran sallah a kunnan shi na dama a tada ikama a kunnan shi na hagu hikimar da take cikin wannan kuma shine don a bambance dan musulmi da ɗan maguzawa maguzawa in suka haihu da suna mai kiran sallah sai dai a zo a yi ta ihu ko a yi ta murna ana ihu to shi kuma dan musulmi tun farkon zuwan shi duniya ya ji kalmomi na girmama Allah kalmomi da suke tabbatar da girman Allah da matsayin Allah da sifofin Allah masu kyau Allahu akbar Allahu akbar haka kuma wallahi waɗannan kalmomin na kiran sallah kada ka yi mamakin idan tasirin faɗin su ya kai har ga zuciyar dan jaririn saboda kalmomi ne masu girma kamar yanda Ibn al-Qayyim ya ambata saboda haka ana son a yi kiran sallah a kunnan shi na dama a tada ikama a kunnan shi na hagu ya zamanto waɗannan wato wasu malamai sun suranta abin tamkar dai laƙana mashi kalmar shahada in mutum zai shiga musulunci kalmar shahada ake faɗa mai ko to shi kuma wannan ɗan musulmi ne aka haihu don haka farkon zuwan shi duniya ya gane cewa gidan musulunci ya zo ya yi sa'a bai faɗo ga hannun maguzawa ba balle su koya mai maguzanci ko yahudawa balle su koya mai yahudanci ko nasarawa balle su koya mai nasaranci abu na uku ana son idan aka haihu ɗa a yi mashi tahaniki menene tahaniki tahaniki shine a samo dabino a sanya ga baki a tattauna a tattauna a tattauna sai a labuto bazajjen dabinon na cikin baki wanda kattam ne sai ka labuto da dan yatsanka in ka labuto shi da dan yatsanka sai ka shafa mai cikin baki ya dan mammagula sai ya hade dan wato dan me ake cewa yawun naka wanda ka same ga baki sai ya hade wannan tahanikin yana cikin sunnar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta idan aka haihu da wanda bayan daruruwan shekaru da suka wuce daga baya likitoci sun yi bincike an gano girman mu'jizan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe akwai hikima ba banza ba to dama mu musulmi idan Allah ko manzo suka mamu umarni muna rike umarnin nan kam 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 ko mun san dalili ko ba mu san dalili ba to balle idan ma mutun ya gano cewa akwai fa'ida akwai amfani dan haka likitoci suka gano a binciken likitoci bayan likitanci ya ci gaba yayi nisa sai suka gano duk dan jaririn da aka haihu to yana buƙatar wato akwai wasu abubuwa guda biyu waɗanda suke iya zama hatsari gare shi. Abu na farko shine da an samu tawaya a ban tawayar sukari a cikin jinin shi, to kai tsaye yana iya mutuwa dan jaririn nan, ba a san a samu matsala wajen tawayar sukari a jinin jariri. To shi kuma manzo Allah sai ya ce alabuta mai dabino gabaki sallallahu alaihi wasallam, kuma kowa ya san amfanin dabino da yanda sukarin da yake cikin dabino jiki yake gaggawa amfani da shi. Abu na biyu, duk dan jaririn da aka haihu wato shine yana cikin hatsari, akwai yiwuwar ya mutu idan zahin jikin shi yayi ƙasa. Wannan likitoci suka tabbatar da wannan, zahin jikin shi yayi ƙasa saboda an kawo shi cikin AC ko wani wuri mai sanyi, sanyi ya mai yawa, to da zahin jikin shi yayi ƙasa akwai yiwuwar kai tsayaran shi ya dauke. Kaga waɗannan abubuwan guda biyu likitoci suka ce su ne manyan hatsarurruka da suke hararan jariri da an haihu shi. Ko dai ya samu tawaya a bangaren sukari akwai matsala, ko kuma ya samu tawaya a bangaren zahin jikin shi yayi ƙasa, to wannan kai tsaye matsala ce wadda take bugun jariri direct ba indirect ba. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda ya aikata Allah ta'ala ne ya sanar da shi, saboda haka Allah da ya halicci halittu ya yi kowa sanin abinda ya dace da su. Kai ba dan jariri ba ko uwar dan jariri ya kamata ta ci da biyu, wallahi yana da amfani. Ga suratul Maryam nan ba haka Allah ta'ala ya ambata ba lokacin da Maryam ta aihi annabi Isa, dabino aka ce ta ci, yana da amfanoni. Amma yanzu zai ga wai tabo da keta idan uwa ta aihu sai ai ta kawo mata gunin kanwa, kawai ai ta cika kanwa cikin kunu, sai kanwa tana da wani amfani ne in banda ta sabata mutu. Kanwa tana da amfani da za ta mutu, sai kawai tana ta kodewa tana ta jemewa, kanwa ake mata. Ka je kai bincike ka ji meye amfanin da ke da kai cikin kanwa. Daga ana ta dubga mata kunin kanwa, ana sha kafa kai kafa kai. A kamata nama ya kamata, ko anta, ko dabino, ko wasu abubuwa masu amfani ga jiki. Don haka dai a takaice, idan ba a samu dabino ba, ko yayi wuya ko baya kusa kai tsaye, kuma ana son a maita haniki, malamai suka ce sai a samu wani abu mai zaki a madadin dabino, ko dai zumuwa ko kuma sukari, ko sukari ne in akwai sukari, ko sai a lalla ka tattauna sukari ga bakinka, sai ka dan labuto ka sanya mashi miyan gabaki, wannan shine tahaniki. Kuma sanya mashi wannan dabinon da ake gabaki ya dan lallaguba, masana suka tabbatar da cewa yana ƙarfafa jijiyoyin bakin shi ta yanda zai ba shi capacity na ya iya kama nono sosai cikin gaggawa. Saboda haka a takaice dai amfanonin wannan tahanikin suna da yawa, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnantar da wannan. Abu na gaba da ake so a yi ma jariri idan aka haiho shi shine ana son a rada mai suna. To rada suna, kana iya sanya mai suna radda aka haihe shi, daidai ne. Kana iya bari sai ya cika sati, radda sati yake wayo sai a sa mai suna rannan, daidai ne. Kai kana iya sanya mai suna tun kan a samu cikin shi, ko tun kana tuzurin ka ma baka yi aure ba, kace duk radda Allah ya bani da, duk radda Allah ya sa na samu da, to insha Allah tukuru zan samu shi. Misali kawai ka rika tukur ɗinka, yanzu daren da Allah ya sa ka haiho shi kawai tukur, kaga babu matsala ko? Saboda Alkur'ani duka ya nuni akan wannan. A lokacin da aka ba wannan ayar da Al-Ramma ya karanta ta suratu Hud, lokacin da aka yi albishir ga matar annabi Ibrahim, lokacin ko cikin ma ba a samu ko? Ba a samu cikin ba, babu ma kashe-kashen shi, amma aka mata albishir kuma aka rada mashi suna. To haka Alkur'ani ya nuna akwai wasu wanda aka sa masa suna tun kamin a same su, da haka kenan ana sa suna tun ka a haida go. Sannan kuma ya daidai ne radda aka haidan ka ka sa mai suna rannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sallar isha'i an kare ya tashi ya ce ma jama'a, a yau Allah ya azurta ni da samun da na sanya mai suna da sunan babana Ibrahim. kaga Ibrahim kenan radda aka hece rannan manzon Allah ya rada mai suna sannan bari kuma sai sati ya kewayo ka sanya ma danka suna shi ma daga galkashin sunnar annabi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma kenan kaga yawma sabi'ihi aka ce go ranar bakwai kin shi sai ayi masa aski kuma a rada mai suna saboda haka sanya wa da suna yana cikin ababan da ake son musulmi su kuma wannan sunna ce ta dan adam kai tsaye ko musulmi ko arne mai addini ko mara addini duk dan adam yana sanya ma dan shi suna ko sai dai musulmi su suna sanya sunaye masu kyau masu ma'ana wanda kuma ba musulmi ba suna rarame a lokacin jahiliya ana sanya sunaye ne na jarumtaka kowa so yake ya haiho jarumi zaka yi mamaki in kaji sunayen jahiliya wani yana sanya ma dan shi suna harb menene harb yaki saboda so yake dan ya zama dan bala'i zama kawai ba sassauci wani in aka haihon mai da sai ya sanya mai suna kilab me kilab karnuka sai kai mamaki karnuka su sun san ko me yasa ai su larabawa dama tun fil azal suna sanya sunaye ne min babu tafa'ul saboda fata so ake aka sama suna kamar ana fatan wato ka kasance kamar haka ne to da gangan mutum zai sama dan shi karnuka saboda so yake yi hali irin na karnuka saboda lokacin eh wato in ka haihu dan bala'i lokacin ka dai zaka iya rayuwa ka zauna lafiya lokacin rayuwa ce irin ta dabbobi ba musulunci ba addini ba jagoranci ba siyasa ba zamantakewa kai karfi ake takama da shi shi yasa kowa ma gurin shi shine ya haiho wato wani irin dan masihotaccen da aka haihu mutum da sai ya sanya mai suna kilab wani sai ya sanya ma dan shi suna wato usud zakuna wani sai ya sanya ma dan shi suna murra me murra daci saboda na ganin dan nan ya kamata ya zama duk wanda ya taba shi ya ji daci to irin waɗannan sunayen na jahiliya musulunci bai yarda ba yanzu a dora rada su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa a dora zaba mada suna kyaukyawan suna a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahsinu asma'akum wa asma'a aba'ikum fa innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum ahsinu asma'akum manzo Allah yace ku kyauta sunayenku lalle ranar alkiyama za a dora kiran ku ne da sunayenku da kuma sunayen iyayenku to kaga kenan da suna yayi muni yana cikin haƙin da ka zaba mai suna mai kyau idan ka muna na wajen sanya ma danka suna tun daga nan ka ci haƙin shi irin sunan da za a dora mai dariya cikin jama'a yanzu akwai wanda zai kwaso wani suna wanda ba lisahi ba tunani kawai sai lauta ba dan shi yanzu daga baya dan ya tajin kumya dai aka ce ga sunan ka shi yake kawai an fallasa shi to ya kamata musulmi ya kyautata wajen rada ma dan shi suna har yanzu da kake ganin kamar an waye an ci gaba an san addini wallahi har yanzu akwai masu kwashe-kwashe wajen sanya madiyan su suna sai kaga su yanzu gardawa mahaddata Qur'ani wanda Qur'ani kadai suka iya karanta ba san fasara shi ba su ma akwai sunayen da kaji su mahi yawanci irin nasu yanzu misali kaji an sama daya Ma'ida sura cikin Qur'ani ko to mahi yawanci gardawa su suke haka su ba ma Ma'ida ba hallantana da sunayen su lantana yanzu lantana mai fasaran shi mai ma'anar shi kaga malam sun ce ba za ku samu ba ya inda an yi da lantana lu sai a ce ba za ku samu ba lantana fa aka ce kamar aya ce ta alqur'ani take cewa lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so to sai ita aya ta tsaya wato sai su suka tsaya lantana kamar a ce ba za ku sa sai a tsaya ne aba ida ba lantana ba za ku sa ana so a ce ba za ku samu ba inda ma an ida lantana lu ba ku samu sai a ce ba za ku samu ba, to ita kawai lanta na aka tsaya nan. A sunan gardawa ne za ka ji izawaka, da kunni na ji ana kiran wata izawaka. A sunan gardawa ne za ka ji ana kiran wata kalafa ma. Wato duk gabobin izihin nan kan kanin izihi gaba ɗaya su suna iya labta maɗa suna haka. Wani mushen da yake koyawa a ƙauyuka cikin ƙauyukan maraɗi ya ce mana, wallahi a ƙauyen da yake koyawa wani liman ya aka wato shi bawan Allah ya kyauta da aka mai haihuwa, sai ya zo wajen liman ya zaba mai suna. Sai limamin ya ce a sa mai Sariku. Aka sa mai Sariku, Allah da ikon shi da ya ƙara haihuwa kuma mace ce, sai ya ce Sariƙatu kenan. Wai sai ya ce ai ga yanan cikin Ƙur'ani, wasariku wasariƙatu. To shi wannan mushen da yake mushen Larabci ne, sai ya ce masu wannan suna akwai matsala fa. Ya ce wasariku sariku fa sunan ɓarawo ne, sariku ɓarawo kenan. Sai wanda ya sa sunan ya ce a mushe, ya za ka mini haka, ni fa wannan sunan liman ya zaɓan mani shi. Ya ce to yanzu dai bari in dawo daga gona. Da ya je ya dawo daga gona, sai ya je ya kira liman. Shi kuma liman ya ce kai wannan suna ai yana da tarihi gare shi, cikin Ƙur'ani yake. Sai liman ya je ya ɗauko Ƙur'ani, ya ce min mushe mu shiga masallaci in gwada maka. Aka shiga masallaci, sai ya buɗo Suratul Ma'ida, sai ga aya wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, da ɓarawo namiji da ɓarauniya mace ku yanke masa hannuwansu. Kenan sunan ɗan namiji ɓarawo, macen kuma ɓarauniya. Shi ne man yana taƙama akwai ya cikin Ƙur'ani yana nuna ba gashi nan ba. Sai mushe ce mashi to liman ka san ko me fasaran shi? Liman ce me fasaran shi? Ai dai na san dai ba kan banza ba aka gawo shi. Ya ce to ɓarawo ne da ɓarauniya, yanzu wancan sunan na namiji ɓarawo kasa, wannan kuma ɓarauniya kasa. Sai liman ya ce kuma ni gani ne kawai, gani ne ga yanan cikin Ƙur'ani. Sai ya ce a liman bari in baka wani misali, in dai duk sunan da ke cikin Ƙur'ani ne ana sa shi gobe, ga wasu sunaye na an zano su cikin Suratul Ankabut wa Qarun wa Fir'auna wa Haman. Ya ce yanzu cikin su akwai wanda ka yarda a sanya? Sai ya ce ai wanga sunayen kafirai ne. Ya ce aha, kenan ba duk sunan da ke cikin Ƙur'ani bane ya dace a sanya, domin Al-Qur'ani yana faɗin sunayen kafirai, yana faɗin sunayen ɗayan banza, yana faɗin sunaye wanda ba masu kyau ba, yana faɗin sharri, yana faɗin alheri. In ya faɗi sharri, so ake a yi hankali ka a aikata. In ya faɗi alheri, shi ne ake son a aikata. Ƙarshe dai liman ya gano, sai ya ce to yanzu ya ne ya kamata. Ƙarshe kuma liman sai ya ƙara kwaɓota, sai ya ce ma mutumin to sai ka sake yanka masa rago kenan. To waye ce kuma in za a sake suna sai an sake yanka rago? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ma mutane da yawa sunaye ba rago ba ko ɗan tsako ba a yanka ba. Kawai da an ga suna mummuna ne, kai tsaye ake canza shi. Kai daga yau wane sunanka kaza, kawai sai a sanar da jama'a shikenan. Wane an canza mai suna ya koma kaza, sai a ɗora kiran shi da wannan wanda aka canza. Duk da dai mu mutanen mu yanzu akwai ƙaramcin tarbiyya ko wanda za ta sa ba za su lulunci wannan ba. Don yanzu wani in ya ji an ce an canza sunan, to wancan wanda ba kasan shi zai ta kira. Yanzu ma ya watsu. To amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza wa mutane suna da dama. Mutum da girman shi, da manzon Allah ya ji sunan nashi bai dace ba kai tsaye sai ya canza mai. Manzon Allah ya canza sunan Asiya, ya maida shi wato Jamila. Asiya, masunanki, ta ce Asiya. Manzon Allah ya ce a bal anti Jamila, ba Asiya ba, kawai daga yau ke Jamila ce. Shi Asiya me ma'anar shi? Me sabo? Akwai Asiya, akwai Asiya, akwai bambanci. Asiya shi ne sunan matar Fir'auna ko? Shi wannan da sinin ake rubuta shi, shi wannan bai da matsala, sunan mutum ne ya kirki ce. Al-Qur'ani ya yabe ta matar Fir'auna, ya halatta tana cikin mata wanda ya kamata a sa sunayensu saboda tarihinsu mai kyau ne. Amma Asiya, to shi kuma wannan mai sabon Allah kenan. to akwai kuma Bahaushe yana da hasiya shi kuma ko wannan sai a kara mai mikro a ji daga ina samu shi akwai hasiya shi da yake sa to dan haka dai a takaice sunaye suna da muhimmanci wasu mutane suna ta kokarin wai su bincika wai me ya fasara sunana la ilaha illallah sau da yawa sai ga ana ta turo ma malamai tambaya ko ana kiran malami dan Allah me ya fasara sunan kaza kamar dai malami kawai duniya ya zo karatun fasara sunayen mutane kowa so yake sai an fasara mai sunan shi wai yace ma haka na ake asali ma shin fasara suna ita ake kallo koko to wajen sa suna ɗan uwa ba fasara sunan ba ko ma'anan shi ita ce ake kallo a akwai lokacin da ka iya samu danka suna saboda ma'anar sunan mai kyau akwai lokacin da kuma ba abin da ma ya shahe ka da ma'ana kawai tarihin sunan ake kallo sunan yana da tarihi mai kyau sai a sa mada shi yanzu sunan Musa yana da tarihi ko bai da tarihi sunan annabi ne zababban Allah daga cikin annabawan Allah to yanzu da amma wani musulmi haihuwa ya kira ka kirarar malam don Allah zaba mana suna da ne aka haifan mana samai Musa sai dam eh malam samai Musa ce Musa kuma kawai bai mai ba wani ma mai dan kirki kirkin shine zai ce wa wannan sunayen tsohi ne kuma ai gani ne akwai shi da yawa dan bani dai wani dan suna haka dai irin dai na dan zamani haka kai ta zano mai suna annabawa wannan yana tsallake su samai Ibrahim to Ibrahim sunan kakana ma ne samai shi Ahmad to wani dai daban Muhammad bai mai ba kai ta zano mai annabawan Allah wai duka sunayen nan wai duka shi yake sun yi yawa amma da ka nemi wani sunan wata tsutsa ko sunan wani kwaro ko sunan wani icce a larabci kace samai sai ga kawai ya burge shi ko wani suna wanda ba ma ka gano fasaran shi sai an sha waya a kano fasaran shi to wani lokaci ana sa suna ne saboda fata ana sa suna ne saboda tarihin shi mai kyau ana sa suna ne saboda mai sunan a tarihi ya nuna wani jarumi ne a musulunci ko wani mutumin kirki ne ko wani wanda ya shahara Allah ya yabe shi a Qur'ani ko sunnar manzalin sallallahu ta tabbatar da tarihin shi mai kyau sai ka sa sunan ko da fasara sunan ba wata ma'ana bace saboda fatan ka samu yanzu aka koma asalin fasara sunan Musa sai ka tarda ba wata ma'ana bace gare shi ko Ibn Kathir ya faɗi fasarar shi a cikin suratul Baqara lokacin da wato ya kawo kissar Musa da Fir'auna ina ga in ban manta ba kamar itace ne haka shine fasarar ma'anan ko kuma wato itace wajen ruwa itacen da suke hade da ruwa zake ce mu haka nan da haka dai ala kulli hal in aka koma asalin sunan ba bai da wata ma'ana amma sai dai yana da tarihi mai kyau to sai a sanya shi yanzu bari in baka misali don ka gano suna ba fasara shi ake kallo ba ka daina wahalar da kanka wajen mai fasara sunana in wata gare ka kawai ka binciki tarihin sunanka yafi sauki yanzu sunan Abu Bakar duk duniya a cikin wannan al'ummai ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai wani mutum mai daraja idan ka cire Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irin Abu Bakar babu shi ko to me fasara Abu Bakar Abu baban Bakar raqumi naje wani mai ce ma kanshi Mahadi ko dan dogon duci wai ya fasara suna Abu Bakar wai baban budurwa saboda jahilcin shi bai san ma larabci ba wai ya ai Bikir ce budurwa ba Bakar ba Bikir shine budurwa sai wai yana kaga Abu Bakar wai yana san karai wajen yana san yayi tawili yace shi shine wanda manzon Allah ya haƙi wajen wannan bayanin ne nashi ta cewa dan haka kaga shi Abu Bakar baban budurwa kenan wai ya gaya ma haka nan kaga wannan nan bai karatu ba kawai fatar da mutane ne yake to ba baban budurwa ba sunan shi ba shi bane ma'anan shi baban raqumi Bakar shine dan matashin raqumi budurwa kuma a larabci bikir da kasara gaba'ul bikirun budurwa bakrun raqumi dan saurayi matashi dan haka aka ce Abu Bakar kenan me ma'anan shi baban raqumi ko to in tsakani da Allah wannan fasarar tana da wata ma'ana to me yasa zaka matsa mutane sai an fasara ma sunan to amma shi sunan Abubakar suna ne mai kyau ko ba mai kyau bane, inda ba dan shi a bane kai ka san sunan Abubakar karshen kyawun suna kenan. Suna ne mai kyau mai tarihi ka sa ma danka suna Abubakar saboda fatan yayi dabi'u da halayya irin na Abubakar, babu ruwanka da fasarar shi. To dan haka ku daina neman fasarar sunayen ku, kuma in karɗa suna ko ka sami danka suna ba sai kasa ba, akwai wanda ka suke kariya bayan bugu, sai bayan ya raɗa suna sai ya dawo yana neman fasarar shi. Wani ma da ya matsa ma kanshi sai ya nemi fasarar sunan mammashi, aka fasara mai kuma bai ji daɗi ba. Dama Qur'ani ya ce la tasalu an ashiya in tubda lakum tasawku, ku daina yin tambaya akan wasu abubuwa wanda in aka bayyana muku su ƙarshe kuma ranku zai ɓace ba. Kawai asirin kariha Allah ka ma suna baka san kuma shikenan ka kali, amma sai ka ce a fasara ma sunanka. Yan uwa ka in tsawaita magana akan sunaye, akwai magana mai tsawo kuma akan sunaye, dan ko kan suna kadai akai wa'azi sai lokacin ya canyi. Amma a takaice ana son musulmi ya kyautata ma dan shi wajen zaba mai suna, sunan da ba zai dora jin kunya ba in ya shiga jama'a, sunan da duk inda ya je duniya zai faɗi sunan shi cikin farin ciki da jin daɗi, wannan yana cikin haƙƙin shi. Ba a sa sunayen da aka wato jingina bawa ga wani wanda ba Allah ba, kamar Abdul Rasul, kamar Abdul Nabi, wannan ba su da kyau. Mahi alherin sunaye shine kamar suna Ahmad, Muhammad, kenan ma Humida ko ko kuma ma Ubida, Abdullahi, Abdurrahman da ire-iren su, da sunayen annabawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dora sanya ma ƴaƴan ku sunayen annabawa. To in ka sami danka suna mai kyau daga baya, bayan ya girma ya zama dan saurayi dan matashi sai ya bata sunan, wannan ka kale shi kai ka huta haƙƙin shi. Ka sa akwai masu batawa ko akwai masu bata sunan shi Muhammad, amma yanzu ya girma ya zama gayi ji yake ya wani cikin gayu ana kiran shi Muhammad, sai da dora kiran shi mo da an ce mai mo yace eh yes yani ya mashi. Ka sa mai suna Ibrahim sai ya mai da kanshi Ibe, a ce Ibe ce ya nuna hau wani horin ciki yake yana daga waya wai an kira shi Ibe. Amma in ka kira shi Ibrahim wallahi akwai saurayin da in ka kira shi da sunan shi na asali huska yake kawai kamar bai shi ka ba. Ibrahim, Ibrahim ya shuru, Ibe ya ne yanzu ya ji an kira shi kenan. To wannan kawai ka kale shi, shi ya san kai ka huta haƙƙin shi. Yana daga cikin wato ababan da ake so a yi mada idan aka heshi bayan suna shine yankan dabba, dabba suna a yanka mai dabba suna rab bakwai. Wannan ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce an so yin haka nan, tana da ma'ana yanka dabban nan kenan. Ana yanka dabba ne rab bakwai da aihuwan shi, rana ta bakwai da aihuwan shi, rana ta bakwai da aihuwan shi. Mu kuma yawanci na wurin rana ta bakwai ake haihu ake yanka ko aka ce rana ta bakwai aihuwan shi kenan, cikon yini na bakwai da haihuwan shi ba na takwas ba, don aka ce sai sati ya kewayo kamar an aka yi haihuwa yau wace rana, yau Asabar ko, to al'adar mu nan wurin kuma sai Asabar, to kaga kenan yini na takwas ne, shi kuma yini na bakwai aka ce, duk da Imam Malik ya ce ba laifi. Ya an samu daga Imam Malik ya ce ba sai an lissafa ba da yinin harko, amma wato lissafawa da shi shine tabbataccen zance. Don haka za a yanka mai dabba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in namiji ne kamar yanka rago biyu in akwai hali, in mace ce kuma guda. Abu na gaba da ake ma dan jariri shine ana son a mai aski rab bakwai, a aske gashin kanshi, kuma in an yi aski sai ka kwatanci kwatankwacin gashin sai kai sadaka. Ana cewa ayi sadaka da kimar gashi da zinariya ko azurfa, so yanzu sai dai ayi hasashe sai ka ɗebi wani abu na kuɗi wanda zaka kimanta gashin da shi sai kai sadaka. Yana cikin abin da aka karantar ayi ma dan jariri rab bakwai a mai aski. Ka san wani cewa yake wai gashin nan mai kyau baya sanya aski shi, yau ai wannan askin da kake gani in baka ma danka ba tun daga nan ka fara sanya mai matsala, akwai matsala in baka mai askin nan ba. Wannan askin yana da ma'ana mai kyau a lahiyance, a likitance, a al'adance, a gargajiyance, a addinance, duka yana da ma'ana. Saboda haka wannan gashin ka aske shi, aske gashin nan yana taimaka ma dan jariri wajen ya samu wato hudojin hancin shi su huto da kyau. Aske gashin nan yana taimaka ma dan jariri wajen hudojin idanun shi su huto da kyau. Aske gashin nan yana taimaka ma dan jariri wajen hudojin kunnuwan shi su bayyana da kyau. Aske gashin nan yana taimaka ma dan jariri wajen hudoji, akwai hudoji a bisa kanshi, hudojin gashin shi suna bayyana su huto da kyau. Ma'ana dai yana da ma'anoni a likitance waɗanda suna amfana dan jaririn. Saboda haka aske shi, wato aske shi ake, ba barin shi ake ba, a ce gashi ne mai kyau. Abu na gaba, ana son kama ɗanka kaciya, sai dai yi masa kaciya kuma ba dole bane sai ran bakwai ko kuma lokacin da aka haihu shi. Abinda dai ake so musulmi ya yi ma ɗan shi kaciya kamin ya balaga. Wasu malamai suna ganin cewa idan musulmi ya bar ɗan shi har ya balaga bai mai kaciya ba, to yayi zunubi, saboda ya bar wata sha'ira daga cikin sha'airul Islam. Don haka kaciya wannan yana cikin abinda ake so, wato uba ya tsare ma ɗan shi idan Allah ta'ala ya bashi. Sannan wasu malamai sun ce mustahabbi ne yin kaciya ga ɗiya mata, amma kuma wajibi ne yin ta ga maza. To a takaice, akwai maganganun malamai da dama musamman abin da ya shafi kaciyar mata. To an janye alaramma alamomi na cewa kamar lokaci yayi, yi kuma da na zano abubuwan da ake yi ne idan aka hida. To yanzu kuma sai in zano haƙƙoƙin da ɗiya suke da akan iyayensu. Lokaci mai isa ku, to bari in zana su a dunƙule ba sharhi ko guda. Haƙƙi na farko, ana son uba ya zaɓa ma ɗan shi uwa, kenan wannan kaga tun kan ayi aure haƙƙin yake fara ko. Haƙƙi na biyu, ana son uba ya yi ma ɗan shi tirenin tun yana ƙarami wajen yin sallah, saboda kai ya girma ba zai iya yin sallah ba, tana mai wahala. Haƙƙi na uku, ana son uba ya yarda da abin da Allah ya bashi, namiji ne ko mace, kar ya dora ganin namiji yake so ko mace yake so. A duk abin da Allah baka karbe shi da hannu bibi, haƙƙin ɗiyanka ne ka karbe su in ka haihu su. Haƙƙi na gaba, ana son uba ya karantar da ƴaƴan shi alƙur'ani. Karantar da ƴaƴa alƙur'ani yana da ma'anoni masu kyau, khairukum man ta'allama alƙur'ani wa 'allama lokaci bi isa. Haƙƙi na gaba, ana son uba, wato ana son uwa ta shayar da ɗanta daga mamanta idan ta haife shi. Maman uwa yana da ma'anoni masu kyau wanda malamai suka ambata, kuma a likitance yana da ma'ana wadda ba a samun ta cikin kowane irin abinci a duniya. Haƙƙi na gaba, haƙƙin ɗa ne a wato ladabtar da shi, ma'ana a koya mai ladabba da ɗabi'u na musulunci. Haƙƙi na gaba, haƙƙin ɗanka ne ka ciyar da shi abinci na halal, kenan ka yi taka tsantsan wajen aikin ka kiyaye ya zama aikin da kake yi kana tsare gaskiya, domin ka samu ka ci da ɗanka da halal, haƙƙin shi ne. Haƙƙi na gaba shi ne, haƙƙin ɗanka ne ka ɗora koya mai azumi tun yana ɗan ƙarami, haka sahabbai suke yi ma ɗayansu. Abu na gaba, haƙƙin ɗanka ne, wato idan ƴan mata ne, ka koya musu sanya hijabi tun suna ƴan ƙananu. Kar ka yi kamar yadda yanzu musulmi ke yi, sai ga musulmi ƴaƴansu ƴan ƙananu ƴan mata suna sanya musu irin rigunan nan na Turawa, rabin cinya, musamman ma Larabawa. Wallahi kaga Balarabe ya jaɗe ya shi ƙarama har cikin harami da ɗan buje iya cinya. Ba laifi ba ne, ƴan yarinya ce ba matsala an ji. Amma yanzu tsakaninka da Allah, idan tana haka shekara 5, 6, 7, 8, 9, 10 kana ta sanya mata haka, sai da ta fara kaiwa sha biyu sai ka kawo mata hijabi zumbule da kace ta sa, wallahi ba za ta iya ba, za ta ma bori. Shi yasa kake ganin ɗiyan musulmi suna lalacewa. Don haka dai, yi masu trena akan sanya hijabi tun suna ƴan ƙananu, haƙƙinsu ne idan ƴan mata ne. Yana cikin haƙƙoƙinsu, wato karantar da su ladabba na neman izini. Kar ɗanka ya je wani wuri a gano cewa bai iya neman izinin shigowa gida ba ko shigowa ɗaki, baka koya mai ba, haƙƙin shi ne ka karantar da shi. Haƙƙin shi ne ka karantar, haƙƙin ƴaƴa ne ka yi adalci tsakankaninsu, kar ka bambance tsakanin wannan ɗa da wannan ɗa, kenan ka ɗora kwatanta adalci tsakaninsu, yana cikin haƙƙoƙinsu. Haƙƙin ɗanka ne ka zaɓa mai abokin da zai ɗora zama da shi, kar ka saki ka yarda ka bar ɗanka da mugun aboki, in kai haka ka yi sakaci. Cikin haƙƙin ɗiya shi ne sai ka kula da wane ne yake abuta da shi, ka hana shi abuta da abukan banza, ka kwadaitar da shi wajen abuta da ƴaƴa na kwarai masu tarbiyya. Haƙƙin ɗanka ne ka dora tausaya mashi, tausayin ɗa haƙƙin ɗa ne. In ya zamana kai baka da tausayi ga ƴaƴanka, babu rahama cikin zuciyanka, to ka tauye masa haƙƙinsu. Wata rana zan rahi da wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya sumbaci Hassan dan Ali yadda Allah ta tabbata a gare shi. To a wurin akwai Aqrau ibn Habis. Aqrau ibn Habis shi kuma yana cikin mazauna karkara masu jafa'i radiyallahu anhu. Ko da ya kalli manzon Allah yana yi ma dan jariri bizu yana sumba, sai abin ya burge shi, sai ya ce, ya Rasulullah, inna li asharatan min alwalad ma qabbaltu ahadan minhum. Ya ma'aikin Allah, wallahi ni da goma gare ni zur, amma ban taba yi ma guda bizu ba cikin su, babu wanda na taba sumbata. Sai manzon Allah ya dago kanshi ya kalle shi ya ce, awa amliku inna za Allahu min qalbika rahama. Ni mi zan iya mallaka maka idan Allah ya cire rahama daga cikin zuciyanka? A wata riwaya sai manzon Allah ya ce, man la yarham la yurham, duk wanda baya rahama ga ɗan yara ƙananu, to shi ma Allah ba zai yi mai rahama ba. Ashe yana cikin rahama da tausayi, wato ɗanka ka dora ɗaukan shi, ka dora wato yi mashi bizu kana sumbata shi. Don haka zan dakata a nan. Abinda na faɗi na daidai, Allah ta'ala ya amfane mu da shi, ya ba mu lada. Kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta musu, kuma ya share su a cikin zukatanmu, ya nuna musu mu gyara. Muna ƙara addu'a ga wannan abin da aka aiwa, Allah ta'ala ya sanya mai albarka, Allah ya rashi akan sunna, Allah ya ƙara wa mahaihiyar ƙoshin lahiya, Allah ya ƙara wa mahaihin ƙwazo da himma wajen neman halal. Ubangiji Allah ta'ala ya ƙara buɗi da fatahi, ya sa wannan aihuwa ta zama sanadiyyar ƙara buɗi gare ku, ya sa wannan aihuwa ta zama sanadiyyar samun wato nasara duniya da lahira, ya sa wannan ɗa ya zama daga cikin ƴaƴan da za alfahari da su duniya da lahira. Ubangiji Allah ta'ala ya shiryar da ƴaƴan musulmi baki ɗaya, duk wanda yake da ɗa bauɗaɗɗe yake fatan Allah ta'ala ya kama mai wajen tarbiyyar shi, Allah ta'ala ya kama mai. ƴaƴan musulmi baki ɗaya Allah ya dora su akan tafarki madaidaici, waɗanda suka bauɗe Allah ya dawo da su akan hanya. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.